إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي بقي دوات رمضان هجرة تدبودة لحدود 45 يداتي دشاء بقي دوات أكو شكرة تدبودة 20 هدو من أجل تفسير سورة ياسين أيو زامو شكرة دقاء آية 40 إن شاء الله موانا كراتون ينا بكيد بياني أكام yawan busar kaho yawan busar da za a yi a ƙarshen duniya Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana mana ayoyin da suke tabbatar da kudurarsa sai ya ce wa ayatul lahu wa ayatul lahu Allah yake kuma wani abin lura ga mutane mai tabbatar da kuduran Allah wani abin lura ga mutane wanda yake tabbatar da mutane kuduran Allah tafi gaban misali ba abin da ya gagara Allah anna hamalna zurriyatahum mu mun dauki zuriyar su fil fulkil mashhum a cikin wani jirgin ruwa makararre idan aka ce al mashhum ana nufin al mamlu'u minan nasi wat tayr wal haywan kulliha wannan jirgin ana nufin jirgin annabi nuhu alaihi salam Allah ya ce wannan yana nuna maka kudurar Allah zaka gane a ce maka duk duniyar nan duk wani abin da ka gani yana da rai to wallahi ya shiga cikin jirgin annabi nuhu sosai domin abinda Allah ya faɗa summa agraqna ba'dul baqi duk wanda bai shiga wannan jirgin ba Allah ya halaka shi kuma in ka dubi suratu hud aya ta 40 nan ma zaka gane cewa wanda duk bai shiga jirgin nan ba ya halaka qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn Allah ya ce kul nahmil fiha min kullin Allah ya ce ya gaya ma annabi Nuhu duk wata halitta ka dauki namiji da mace ka sa a wannan jirgin duk wata halitta tunda aka ce min kullin ka ga ya gwada cewa wanda duk abin da ka ganshi a duniya a yau to babu shakka asalin sa annabi Nuhu alaihi salam ya sa shi a cikin jirgin ruwan nan dan haka yasa tunanin abin yana gigita hankalin dan adam shi yasa Allah ya kawo shi a matsayin kudurarsa shi musulmi ya sani babu abin da ya gagara Allah amma wallahi a yanzu haka akwai masana kimiyya waɗanda suke kanyata ma an taba samun zamanin Annabi Nuhu bare ma a samu jirgi guda wanda zai ɗebi halittun Allah. To kaga duk wanda yake shakkan wannan ba musulmi bane. Sannan kuma duk wanda yake shakkar Allah zai iya haka, to babu shakka ya ƙaryata ƙuduran Allah. Idan mutum ya ƙaryata ƙuduran Allah, imaninsa da ƙaddara bata cika ba, saboda haka kafiri ne. Don haka Allah ya ce alama ce da take nuna ma ɗan adam ƙuduransa, ai shi yasa ya kawo ta a matsayin aya. Wa ayatul lahum, abin lura ne game da ƙuduran Allah, anna hamalna zurriyatahum, mun ɗauki zuriyarsu, fil fulkil mashhun, a wani jirgin ruwa makararre. In ka dubi suratu shu'ara'i aya ta 19, abinda Allah ya ce fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun, mun tsaratar da Annabi Nuhu da waɗanda suke tare da shi a cikin wani jirgi makararre. Kaga nan ma Allah ya kira shi al-mashhun. Idan aka ce al-mashhun, ana nufin al-mamlu'u, wanda an cika shi. Me Allah ya ce summa aghraqna ba'dul baqin, saboda ka sai muka hallaka waɗanda suka saura. Wato ba wai abin mamaki shi ne jirgin ruwan ba, amma nafsul malak, nafsul falaki falaysa bi'ajabin, shi jirgin ruwan ba abin mamaki ba ne, babu shakka. Me abin mamaki? Yanda Allah ya ɗauki duk wata halitta mai rai a jirgin, shi ne abin mamaki. Don haka karka ɗauka wai jirgin ne Allah yake ba mu misali da shi, a'a. Wa ayatul lahum anna hamalna, kaga kenan abin luran shi ne yanda Allah ya iya ɗaukan halittu gaba ɗaya ya zuba a wannan jirgin, shi ne abin lura, ba jirgin ba, ba wa jirgin ba ne. Inda a ce jirgin ne abin mamaki, da Allah maɗaukaki ba zai kawo anna hamalna zurriyatahum ba, fil fulki, da alfulku ɗin shi ne za a yi magana a kansa. Ba a kan alfulku ake magana ba, ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum, wannan shi ne abin lura. Saboda haka yasa ɗaukan halittun Allah a jirgin Annabi Nuhu wallahi yana daga cikin abin da suke tabbatar da ƙuduran Allah tabaraka wa ta'ala. Babu mai yarda sai mai imani. Allah ka ƙarfafa mana imani. To wannan ya zo a labarai da yawa a cikin Alƙur'ani. Saboda haka da in kayi inkarin wani gefe, to maganar musuluncin mutum ma bata ma taso ba. Inda aka samu matsala a nan shi ne, idan ka dubi wannan aya, Allah maɗaukaki ya ce abin lura ga mutane, anna hamalna hum, ai anna hamalna zurriyatahum, mun ɗauki zuriyarsu. Kaga Allah yana cewa ya ɗauki zuriyar mu, mutane gaba ɗaya, ya ɗauki zuriyar mutane a cikin wannan jirgi. To shin zuriya tana ɗaukan ma'anar iyaye ne ko kuma ‘ya’ya? Kalma ta zuriya tana ɗaukan ma'anar iyaye? Akwai malaman da suke ganin babu shakka wannan kalma tana cikin dalilai da yasa yuqalu lizurriya alal abai. Kaga kenan ana nufin iyaye zuriya ne, ba ‘ya’ya kawai ba. Saboda idan Allah yana ba mu misali da jirgin Annabi Nuhu, kaga ba za a ce ‘ya’yanmu ba, sai dai a ce mai iyayenmu. Saboda dukkanmu babu mai rai a wannan lokaci, dukkanmu zuriyar waɗanda suka fito daga jirgin Annabi Nuhu ne. Kaga kenan ba za a ce ‘ya’yanmu ba, sai dai a ce iyayenmu. Saboda haka Allah yana ba da misali da cewa daga cikin abin mamaki, abin lura game da ƙuduran Allah, ya ɗauki iyayenku a jirgin ruwan Annabi Nuhu. So kaga kenan kalmar zuriya ta ɗauki ma’anar al’aba’u. Ashe kenan da Larabci ana iya kiran iyaye da sunan zuriya, zai yiwu? Saboda haka sai malamai suka kasu kashi biyu. Masana Larabci suna cewa ita wannan kalma ta az-zurriya min al-Abu Dhabi, tana daga kishi, kalma da take ɗaukan kishiyar ma'ana. Saboda haka za ka iya amfani da kalmar zuriya kana nufin ‘ya’yanka, kana iya amfani da kalmar zuriya kana nufin iyayenka. Kaga kenan tana ɗaukan opposite meaning, shi ne al-Abu Dhabi. Wannan yana daga fahimtar Ibn Faris in ka dubi littafin sa maqayisul lugha a mujallal nabi shafi na 352 haka nan al mufradatu littafin al imam al ragib al asfahani shafi na 327 to ibn al qayyim al jawziya yana daga cikin malamai da suke nuna kuskuren haka yayi magana akan wannan ayar a littafin sa bada'iul fawaid a mujallal nabi shafi na 159 yace fihi qaulani ita wannan aya ta samu fahimta kashi biyu ahaduhuma annahum yusammuna dhurriya aidan shine dalili da muka gabatar akwai malaman da suke ganin iyaye ana iya kiran su dhurriya ƴaƴa ma ana iya kiran su dhurriya to kuma wannan aya tana cikin dalilai da suke kafa hujja da su akan cewar ana iya kiran iyaye da cewa dhurriya domin anan Allah yana magana ne akan iyayenmu ba ƴaƴanmu ba amma sai kawo kalmar zuriya to amma mafi yawan malamai suna inkarin wannan fassara min ahli lugha wa qalu la yajuzu hadha fi lugha mafi yawan malamai sun ce ba zai taba yiwuwa a harshen larabci a kira iyaye da sunan zuriya ba iyaye ba a kiran su zuriya al-aba'u ne idan aka zo zuriya ana nufin ƴaƴa saboda haka ƙasarka ita ce zuriya samanka iyaye ne don haka ba za a taba canza ma'anar ba akwai waɗanda ba sa ganin dacewar haka din misalinsa shine a cikin alqur'ani Allah ya nuna cewar kowace kalma tana ɗaukar ma'anarta kamar misali a suratul an'am inda Allah ya jera annabawa aya ta 87 sai Allah ya ce wa min aba'ihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim kaga Allah ya hada su wa min aba'ihim wa zurriyatihim ashe al-aba'u daban az-zurriya daban saboda ka kaga kenan ba za a dauki kalmar az-zurriya a ba ma al-aba'u ba kamar yadda ba za a dauki al-aba'u a ba ma zurriya ba don haka anan ya za mu fassara wannan aya yanda za mu fassara ita wannan aya shine Allah madaukaki ya ce wa min ayatihi wato yana daga ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum mun dauki jinsin zuriyarsu fil fulkil mashhun a cikin wani jirgi da aka makare to wannan fassara kai mun dauki jinsin zuriyarsu a cikin wani jirgi wanda an makare shi to wannan ita ce fassara mafi inganci domin idan aka ce an dauki jinsin zuriya ai ba mu bane kaga an dauki jinsin ƴaƴanmu saboda annabi Nuhu dan adam ne annabi Nuhu dan adam ne kuma Allah madaukaki yace waja Allah ya saka annabi Nuhu da ƴaƴansa humul baqun ashe kaga idan ana maganan zuriya ba mu ba sai a ce jinsin zuriyarmu Allah ya saka su a jirgin ruwa wannan ita ce fassarar da ta dace da wannan aya Allah ya samu gane domin a lokacin da Allah madaukaki ya tseratar da mutanen da suke cikin wannan jirgi to iyakar waɗanda suka hayayyafa su ne zuriyar annabi Nuhu alaihi salam to daga ƙarƙashin su ne dan adam ya samu asali duk wani mutum da kake gani a duniya to wannan ba shakka mu'jiza ce abin mamaki ne yana daga cikin abubuwan mamaki na Allah na ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke nuna cewar babu abin da ya gagara Allah babu abin da ya gagara Allah ai babban misali lokacin da Allah ya halicci annabi Adam sai da ya halicci mutane karkab ya halicci mutane ya ɗebe su ya zuba a kashin bayan annabi Adam kuma abin da zai baka mamaki al'amarin Allah a yanzu haka zaka samu akwai wanda ya haifi yara sun kai 30 wani sun mafi haka amma da zaka tambaye shi sun maka nauyi a baya kafin ka haife su da ce shi bai ma sani ba ba su da nauyi amma gashi an haife mutum 30 to saboda haka yasa kudurar Allah ta fi gaban a yi maka misali me Allah ya ce a gaba to sai Allah ya ce wa khalaqna lahum kuma mun halitta ma 'yan adam mun halitta musu min mislihi irin wannan jirgin na annabi Nuhu ma yarkabuna wanda suke ta hawa a yanzu. To wannan kuma yafi mana bayan ma mamaki. Domin abinda Allah yake faɗa anan yace duk wani jirgin ruwa da ta gani a duniya wanda muke hawa anan shi yayi. To kaga wannan yafi ban mamaki. Wanda ya inkarin wancan ba zai gaskanta wannan ba. Ai Allah bai ce kun halitta ba, Allah bai ce kun yi jiragen ruwa ba. Wa khalaqana lahum min mislihi, mun halitta wa mutane irin wancan jirgin ma yarkabuna, duk wani wanda suke hawa, duk wani abin da mutane suke hawa na jirgin ruwa mu muka yi, inji Allah. To wannan shi yake gwada maka kudurin Allah subhanahu wata'ala. Wato Allah yana tabbatar mana duk wani kere-kere, duk wani jirgi da kwale-kwale wanda ka gani a ruwa a yau Allah shi yayi. An tsallake mutanen Allah ya ce Allah shi yayi. To ai a suratul Zukhruf aya ta 12 nan ma ya bada misali da haka. Waja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun, da dabbobi da jiragen ruwa da kuke hawa Allah duk shi ya sa muku, shi ne ya sa muku. Ja'ala lakum, kaga can ya ce ja'ala, nan kuma Allah maɗaukaki ya ce wa khalaqana lahum, a nan zahiri Allah maɗaukaki ya ce mu halitta. Saboda haka in ka dubi sharhin da Ibn Taymiyyah ya yi ma wannan ayar a littafin Minhaj Sunnah Nabawiyya, za ka ga abin sha'awa wanda yake gwada maka aqidar Ahlus Sunnah. Wannan yana mujallal na uku shafi na 263. Yace hazihil ayatu, kaga ita wannan aya ta suratul Yasin tadullu ala annahu khaliqun li a'malil ibadi min wajhin akhar. Wato wannan aya tana karantar da mu cewa Allah shi yayi aikin da dan adam yake yi. Allah shi ya halici aikin da dan adam yake yi. Kamar misali, kaga yanzu dan adam yana mota, yana keke, babur, ya jirgin sama, yana ganin kamar shi yake yi, sai Allah ya ce a ni nake yi. Allah ya karba aikin. Saboda haka ya ba mu misali da jirgin ruwa. Da kaga jiragen ruwan mu na yau, Allah ya ba mu misali da tsarin jirgin annabi Nuhu ne. Jiragen mu na yau suna kan tsarin jirgin annabi Nuhu, ko da baka taba gani ba. Shi yasa Allah ya ce khalaqana lahum min mislihi, min mislihi, irinsa. Ashe kaga jirgin ruwan da muke amfani da shi a nan a yau, ko da baka taba ganin jirgin annabi Nuhu ba, Allah ya tabbatar maka bai wuce salo irin nashi ba, kuma ba wannan kadai ba, dukkan wani jirgin ruwa wanda za a yi shi Allah madaukaki ya dau yace yana kama da jirgin ruwan annabi Nuhu alaihi salam. Wannan sai ya nuna cewar Allah ya halici aikin dan adam. Wa huwa annahu idza khalaqal ma'mul alladhi amiluhu, abinda Allah yake cewa abinda kuka aikata ma ni nayi. Wa zalika musabbabun min amali ibni adama, alhali idan an dubi sababin, waye musabbabi? Dan adam ne. Waye musabbabi? Kere-kere, ba shakka dan adam ne. Dan adam shi ya kera mota, ya kera jirgi da na ruwa, da na sama, da na kasa, dan adam shi yayi. Wannan shi ake cewa musabbabun, ya'ni min amali ibni adam. Wa khaliqul musabbab khaliqun as-sababi, idan aka ce Allah ya halici mai sababi, kaga ya gwada sababin ma Allah shi ya tsara shi. Idan aka ce dan adam yayi jirgi, waye dan adam? Allah. Magana ta kare. Allah shi yayi dan adam, da yayi dan adam ya bashi kudura, ya bashi irada, ya bashi gani, ya bashi ji, ya bashi kwakwalwa, ya bashi iya tunani. Duk wannan abin dan adam ba zai iya yin su ba in Allah bai bashi ba. Ba zai iya ba. Misali, baka isa kai tunani ba in baka da kwakwalwa. Waye baka kwakwalwar? Allah ne. Kwakwalwar kuma aka baka irin ta dan adam, saboda ita kwakwalwar ba ɗaya bace, kuma kowace kwakwalwa da irin baiwar da Allah ya mata. Saboda haka in ka dubi kwakwalwar giwa, ta dace da rayuwar giwa, kuma ilimin da giwa yake da shi dan adam bai da shi. Saboda tsarin kwakwalwar da Allah ya bashi gwargwadon kyautar da zai bashi. Da Allah ya halicci dan adam sai ya bashi kwakwalwa, irin kwakwalwarsa ta dace da rayuwarsa. saboda haka yasa babu abin da dan adam zai yi ba tare da Allah shi ya tsara dan adam ya aikata wannan abin ba sai ya ce wa ma'lumun abu ne wanda yake mun riga mun sani inna sufuna inna ma yanjuzu khashabaha wa yarkabuha banu adam idan aka ce jirgin ruwa waye saro itatuwan da aka sassaka aka samu katakon da aka kera wannan jirgin zaka ce mutun ne saboda haka wanda ya saro icen da wanda ya nemo kusa aka yi ta kafawa aka tsara ai mutane ne banu adam fal fulku ma'mulatun lahum don haka mutane su suka yi wannan jirgin wa kadhalika sa'iru ma yasna'unahu haka nan sauran abinda duk mutane suke yi ba ma jirgin ruwa ba minas tiyabi wa yake saka mana tufafi da muke sawa mutane suke saka wal at'ima wa yake noma abincin da muke ci mutane ne wal abniya wa yake gine-ginen da muke shiga mu zauna mutane ne to amma anan Allah ya ba mu misali da guda ɗaya yace shi yake yi jirgin ruwa shi yayi to karka dauka sauran ma mu muka yi waɗannan sauran ma a cikin alqur'ani Allah ya faɗa mana shi yake yi misali a suratul nahl ayat 80 wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana kai kana gani injiniya shi zo ya zana akai ma gida Allah ya ce mu muka yi gidan ma da kake zama wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta tastafifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum saboda haka hatta matafiyi da yake tafiya da tanti yana kafawa in tafiyarsa ta yi nisa inda zai zango wannan tantin Allah ya ce shi yayi to idan ka dawo suratul nahl ayat 81 wato ayar da take gaban wannan Allah ya ce wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan duk inda kaga wata inuwa Allah shi ya tsara ta waja'ala lakum min aljibali aknana waja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum tufafin da kuke sawa da tufafin ado da na yaki Allah yace duk shi yayi kadhalika yutimmu ni'matahu alaykum kamar haka Allah ya cika ni'imar sa gare ku la'allakum tuslimun saboda ku miƙa wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala to shine sai ibn tayyib yace ai kaga innal fulka sun'atu bani adam ma ikhbarihi annahu khalaqaha dan adam shi ya jirgin ruwa amma Allah sai ba mu labarin shi yayi ya karbe aikin sannan kama qala an-nuhi da Allah ya tashi bayani game da annabi nuhu alaihi salam ai kaga anan Allah ya ce shi ya mana jiragen da muke hawa amma da aka zo magana akan tarihin annabi nuhu alaihi salam sai Allah ya ce wa yasna'ul fulka wa yake kera jirgi sai Allah ya ce annabi nuhu yake kera jirgi wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakiru minhu duk sa'ilin da mutane suka zo wucewa sai su ringa izgilanci ga annabi nuhu qala in taskharu minna annabi nuhu yace idan kun yi izgilanci gare mu a yanzu fa inna naskharu minkum kama taskharun za mu mai da izgilancin nan gare ku kamar yadda kuke yi wato abinda Allah yake karantar da mu da wannan aya shine ilhama idan Allah madaukaki yace shi ya halicci jiragen ruwa gaba daya yana nufin shi yayi ilhamar ilimin kera jiragen ruwa saboda ka duk wani kere-kere da ka gani ana yi a duniya a yau ilhama ce ta ilimin daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya tabbatar da wannan kuma wajibi ne musulmi ya gaskanta aqidar ahlus sunna kenan Allah ya tabbatar da mu akan ta wannan ana kiransa ilhama me dalili saboda babu wani ilimi da zaka samu a duniyan nan ba tare da yazo daga Allah ba kuma wani abin sha'awa zaka ga duk mutumin da aka ce maka ya kirkiro wani abu inda zaka tambaye shi ya aka yi ya samu ilimin zai ce haka kawai abin ya fado mishi duk kere-keren nan da ake zaka samu ba wai mutum ya karanta ne ilimin sai ya bashi ba idan ka ji an ce an kirkiro sabon abu to zaka samu wata baiwa ce Allah ya jefa a kwakwalwar wani yana jefa wannan tunanin sai ya fitar da wannan tunanin ma duniya kaga ilhama ce saboda haka ilhama gaskiya ne al-imam ash-shawkani a littafin tafsirin sa Fathul Qadir a juz'i na uku shafi na 175 yace al ilham huwa ma yakhluquhu fil qalbi ibtida'an, abinda ake kira ilhama ilimi ne Allah yake jefa shi a zuciya. Wannan ilimin da Allah ya jefa a zuciya min gairi sababin zahiri, ba shi da wani sababi na zahiri, ba shi da wani sababi. Saboda haka zaka ga in mutum ya kirkiro wani abu sai a ce ai wane, ai mai tsananin ilimi ne babu, ba gaskiya bane. Jefa ilimin Allah ya yi a kwakwalwarsa, ya jefa masa wannan ilimi saboda kyauta gare shi, saboda duniya ta amfana. Saboda haka Allah yana turo ilimi ne ta hanyar mutane. Wannan ilimi da Allah zai turo, ai Allah ya yi shi ne saboda cika ni'ima gare mu. Wannan shi ne abinda Allah Maɗaukaki ya faɗa a ƙarshen ayata 81 ta suratul Nahl, yace kadhalika yutimmu ni'matahu alaikum la'allakum tuslimun. Allah yana cika ni'imarsa ne gare ku. Saboda haka in ka dube da duniya take ta kere-kere technology da waye, sai ka ɗauka ci gaban ɗan adam ne, babu shakka haka ne. Amma da sanin Allah, duk wani ilimin da kaga ana saukar da shi, Allah shi ya saukar da wannan ilimi. Allah ya saukar da shi imma ilhamar ta amfane ka, imma kuma ba za ta amfane ka ba. Wannan shine bayanin da ya zo a suratul Shamsi, da Allah Maɗaukaki yake cewa wa nafsun wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, sai Allah yace qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Saboda haka idan technology ya zama ci gaba ga addininka, to ka tsira. Idan technology ya zama hasara ce ga addininka, to ka tabe. Shi dai Allah shi yake ilhama ga duniya. Wa min zalika ilhamul baha'im. Saboda haka in ka dubi halitta, kowace halitta zaka ga ilhamar da Allah ya mata daban ne. Kowace halitta zaka ga, misali maciji, Allah ya hana shi kafa, ya hana shi hannuwa, to amma kuma Allah bai bashi da yunwa ba, sai da Allah ya mar ilhamar hanyar da zai rayu. Kar kai mamaki kuma ka riga shi mutuwa, maciji a samu wanda zai shekara 100 ko fiye da haka, don malamai sun ce akwai mai kai shekara 1000 bai mutu ba, kuma yana cin abinci yana shan abin sha. Idan ka dubi tsuntsu, Allah ya mar ilhamar yanda zai rayu. Saboda haka wannan tsuntsun ba zai zauna da yunwa ba. Kar kai mamaki ma tsuntsu ya fi samun koshi a kanka. To haka ma ɗan adam, Allah ya masa ilhama. Al-Imamu Mujahid ya ce, wanda yana cikin bayanin Majmu'u Fatawa, yana mujalla na 16 shafin 140, ya ce hadal mauluda inda wab'ihi, mace ta haifi jinjiri, da ta haifi jinjiri, jinjirin nan sai ya kwala ihu, ana sa mar mama a baki sai ka ga yana tsotso, waye koya mar ya tsotsa? To nan ilhama ce, abu ne wanda kowa ya riga ya sani, babu shakka banda Allah wannan jinjirin ba ya da za a yi rayu. Saboda wanda ya zo duniya a yanzu waye koya mar ilimi? Ya aka yi gane a zuƙi mama daga jikin mahaifiyarsa, kuma ya aka yi gane yana jin yunwa sai ya tsala ihu? Su kaga wannan ilhama ce ta Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imamu Mujahid ya ce hadan nasa lil khairi wa sharri, duk inda kaga mutane sun samu wata kafa na alkhairi, wannan tsarin Allah ne. Hakanan kuma duk inda kaga mutane sun samu wata kafa na sharri, tsarin Allah ne. Saboda kowanne Allah ya saka shi ne don ya zama jarabawa ga mutane. Don haka Allah shi ya sauke hanya alkhairi, ya sauke hanya ta sharri, wal baha'im lil marati, kaga dabba ta san irin ciyawar da za ta ci da wanda ba za ta ci ba. Duk yanda kai da dabba akwai ciyawar da ba za ta ci ba, don in ta ci za ta mutu, waye koya mata? Allah ne. Za ka ga dabbobi ciwon da suke daban-daban ne, wani ciyawa yake ci, wani ganye ne, wasu 'ya'yan itatuwa. Kowace halitta da tsarin da Allah ya mata wannan ta hanyar ilhama. Don haka duk wata halitta da ka sani a duniya, da ilhama Allah yake gudanar da rayuwarta. Wa hadhihi al-aqwalu misalatun, shine abinda Ibn Athiyya yake cewa waɗannan duk misalai muka bayar. Wal umumu fil ayati aswabu, abinda ayat ta zo da shi a game bayani shine mafi dacewa. saboda ka bar ayar a yanda Allah ya faɗa Allah ya ce shi ya halicci jiragen ruwan da muke hawa haka zaka fassara an baka misali ne da ilhama amma tunda Allah ya fito da shi a zahiri haka ya kamata ka bar shi fi kulli taqdirin wa fi kulli hidaya duk wani abu da kaji an ce Allah ya kaddara shi to ta hanyar ilhama ne duk wani abin da kaga Allah madaukaki ya shiryar da shi to babu shakka yana ta hanyar ilhama saboda haka yasa ilhama yake karkashin almashi'a Allah yake cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allah saboda haka duk ilimin ka idan ma kana da ilimin zaka kera wani abu Allah yake ba zaka iya ba sai Allah yayi nufin kai sai ya baka ilimin yi ya baka damar yi saboda haka mashi'a ta Allah ita ce gaba da mashi'a ta dan adam me Allah yake a gaba to sai Allah yake wa inna sha kuma in mun so nugriquhum sai mu nutsar da su a jiragen ruwa kai kaga jirgin ruwa ma Allah shi yayi ya faɗa mana wancan aya wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun mun halitta musu irin wancan jirgi na annabi nuhu wanda suke hawa a yau to kaga kana hawan jirgi ga jiragen ruwa kusan mafi yawan nauyi kayayyaki masu nauyi yanzu a taro ake zagayawa da su zaka ga an sai kaya daga China India Amurka inda ana son kayan ya iso kuma yana da yawa ba za a kashe kuɗi mai yawa ba to sai ta jirgin ruwa duk wani nauyi shine sai Allah ya ce to wannan tafiyar ma da ake a cikin jirgin da kaga baka nutse ba nan ma kuduran Allah ne to kaga baya ga cewar jirgin ma nashi ne tafiyar ka lafiya ma tashi ce wa inna sha nugriquhum in mun so sai mu nutsar da mutanen fala sarikha lahum idan aka ce as-sarikhu ana nufin al-mustaghisu babu mai agazawa gare su wala hum yunqaduna kuma ba za a tsirar da su ba duk inda kaga an ce maka jirgi ya nutse wani ya tsira wannan Allah ne ya tsirar da shi kuma da in kaga ka shiga jirgin ruwa ka isa lafiya to babu shakka wannan kuduran Allah ne kaga wannan ayar Allah yana gargadin mu game da technology kaga ya ce mana jiragen namu ma gaba daya shi yayi ya karbi kiran jirgin ya ba ma kansa to sannan sai Allah ya ce kuma zaman lafiyan jirgin ma yana hannunsa kaga yana gwada maka kar ka saki jiki da technology misali idan ka samu mota a ce wannan mota ba ta faduwa a ina ƙarya ne Allah shi ke tsare ka kurum ai jirgin sama wannan jirgin ba zai taɓa faduwa ba zai kai ya dawo abinda ya faru kenan da aka samu wani jirgi wanda ya fi shahara a duniya ya nutse a cikin ruwa don an cika baki lokacin da aka kera wannan jirgin sai da turawa suka cika baki akan cewa wannan jirgin ba zai taɓa nutsewa ba duk iya dabararka ba za ta nutse ba sai ga wannan jirgin ya kife da mutane wanda ba a taɓa samun mummunan hatsari a tarihi irinsa ba Allah ya gwada musu ƙarya suke yi saboda haka yasa a wannan ayar Allah yake cewa inna sha nugriquhum in mun so za mu nutsar da su kuma Allah ya ce fala sarikha lahum babu wani mai agaza musu kar kai tunanin akwai wasu masana da za su haɗa kai su samar da wata hanyar tsaro wanda zai hana jirage su nutse Allah ya ce babu su shi yasa ya ce fala sarikha lahum babu masu agazawa gare su wala hum yunqaduna kuma babu masu tseratar da su don haka Allah yana karantar da mu mu daina sake jiki da ilimin mu akan cewa yana iya ba mu kariya kariyar mu tana wajen Allah kariyar dan adam tana wajen Allah najatuhum min al-gharqi laysa bikasbihim Allah yana tabbatar mana da kake ganin mun shiga jiragen ruwa ba mu nutse ba kokarin mu bane wala amalihim ba kuma aikin dan adam bane walakinnaha min rahmatillah me yasa yan adam idan sun shiga cikin jiragen ruwa ba sa nutsewa sai ka karanta mana aya ta gaba ashe kaga kenan ba karfinka bane ba dabararka bace. Allah yake abin da yasa ba kwa nutsewa illa rahmatan minna, wata rahama ce daga wurin mu. Ka hau jirgin sama, ka sauka lafiya. Ce kai wannan direba ya kware. Wannan ba shakka ka toye ma Allah haƙƙinsa. Ba aikin direba bane. Don haka yasa Allah yake ga ma Annabi Nuhu bismillahi majriha wa mursaha bismillahi, da tafiyar jirgin da tsayuwan jirgin da sunan Allah ne. Saboda haka magana wani direba ya kware bai mata su ba. Duk mutumin da ke da wannan tunani babu shakka yana da naƙasar tauhidi. Babu shakka aqida Ahlus Sunna mun yarda da sababi, amma shi Allah bai bari mu gaskanta sababi mu yi watsi da musabbabi ba. To zalika dalilun ala annal murada bil fulki allati idza rakibuha qadarna ala idraqihim. Allah yace wannan jirgin ko da yake kuka kera amma da ikon mu ne. Saboda ka tafiyar jirgin lafiya nan ma da ikon mu ne. Na daya rukubuhum iyaha, da kuka iya hawa jirgin wannan ikon Allah ne. Wasani na biyu an yuslimahum inda rukubiha min algarq, ka shiga jirgi ya kai ka inda zaka je kun sauka lafiya, wannan ma ikon Allah ne. Saboda haka yasa Allah ya ce illa rahmatan minna, rahama ce daga wajen mu, wa mata'an ilahin, kuma mu ba ku damar jin dadi zuwa wani lokaci na mutuwa. Allah ya ba mu damar jin dadi. Saboda haka idan zaka je China, sai Allah ya sauke ga jirgin sama cikin awa 24 zuwa dan kai ka kaisa. Zaka je Amurka, ga jirgin sama, ga jirgin ruwa, ga jirgin kasa. Wannan me yasa Allah ya ba mu? Saboda mu dan ji dadi. Amma dadin duniya Allah bai kaddara zai dawoma ba. Saboda haka yasa Allah ya ce wa mata'an ilahinin, dadin ma zuwa wani lokaci ne takaitacce. Saboda da ka mutu an gama, in ka mutu sai abin ne ka, sai da kuma wasu su ci gaba da moriyar wannan ni'ima ta Allah. Istafna rahma min nafsi sarihi wal inqazi, kaga Allah ya ce fala sariha lahum wala hum yunqazun, babu mai agaza musu kuma babu mai tsayar da su. Amma sai Allah ya ce illa rahmatan minna, ashe rahmar Allah tana cikin dalilan tsiran dan adam. Rahmar Allah tana tsiratar da dan adam. Rahmar Allah tana zama agaji ga dan adam. Walaysat min jinsihi, rahmar Allah ba ta cikin abin da Allah ya kore a wancan aya din. To sai Allah ya ci gaba da cewa idan ka dubi wannan suratu Yasin, Allah ya ba mu misalin ayoyi. Duk inda ka ji Allah yana cewa aya, yana magana ne akan alaman kudurarsa. Allah ya tabbatar mana da alamomi waɗanda suke tabbatar da Allah mai kudura ne, Allah mai iko ne. Misali a aya ta 33 ya ce wa ayatul lahumul ardu, mun karanta. A aya ta 37 ya ce wa ayatul lahumul lailu. Sannan muka fara karatunmu a yau wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum. Kaga inda Allah yake ta cewa aya ce gare su, aya ce gare su, aya ce gare su. Shine sai Allah ya ce idza qila lahum taquma baina aydikum, idan aka ce ku kiyaye abin da yake gabanku, wa ma khalfakum, da bayanin da yazo a baya. Ayoyin nan da Allah ya dinga ba ku misali da su, inda kun kiyaye kun tabbatar da kudurar Allah, to la'allakum turhamuna, akwai fatan Allah zai ba ku rahama. Wannan yake nuna cewa duk sa'ilin da mutane suka ji tsoron Allah, to Allah yana ba su rahama. Allah yana raba su da azaba. Mutane suna samun tsira daga azabar Allah idan sun kiyaye Allah. Sai Allah ya ce wa ma ta'atihim min ayatin wa ma ta'atihim min ayatin, babu wata aya da take zuwa gare su, min ayatu rabbihim, daga ayoyin Allah. Yanzu ga ayoyin nan Allah yana ta ba mu misali da su, halittar ƙasa, halittar dare, yanda Allah ya halicci jirage, yanda Allah madaukaki ya halicci samai da ƙasa. duk waɗannan ayoyin Allah ne. Allah ya ce to amma duk wata ayar da ta zo mu mutane min ayatu rabbihim illa kanu anha mu'ridin, face sun kasance masu bijirewa ga waɗannan ayoyin, ba sa lura da waɗannan ayoyi, suna kauda kawunansu. Allah ka saba mu bane. Sai ya ce وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله, كما إذا aka cewa mutane ku bada taimako daga arzikin da Allah ya baku, ku rika ciyar da talakawa, ku rika taimakawa talakawa daga arzikin ku. قال الذين كفروا للذين آمنوا, sai kafirai su gaya wa mu'minai, wannan ya shafi tauhidi, anatu imu mallau ya sha'u Allahu at'ama, yanzu kuna so mu ciyar da wanda in Allah ya so zai ciyar da shi, bal in antum illa fi dalalin mubin, ku ba komai bane face kuna cikin bata mabayyani, wannan ya shafi tauhidi kwarai. Wato kafiri bai yarda cewa Allah yana iya ciyar da mutane ba, saboda haka idan ka ce ma kafiri ka bada sadaka ka taimaka ka ciyar da talaka, sai ce a waye halicci talakan, sai a ce Allah, to Allah ka ce zai iya ciyar da shi, ya bai ciyar da shi ba, to kaga kenan bai yarda Allah tabaraka wa ta'ala zai iya ciyar da mutane ba, wannan ya shafi tauhidi, saboda haka duk mai faɗin wannan kafiri ne. Kuma babu shakka wannan hali ne na munafikai a zamanin manzon Allah, a zamanin Annabi Muhammad. In ka dubi Al-Qur'ani zaka ga misali suratul Tauba, inda Allah ya kawo misalin munafikai waɗanda suke izgilanci ga waɗanda ma ke taimakon talakawa ɗin. Kuma babu shakka ciyar da talaka yana da daga cikin abubuwan da ke nuna alamar lahiraka za ta yi kyau, idan har kaga kana iya ciyar da talaka kana iya taimakonsa, to akwai alamar lahiraka za ta yi kyau babu shakka. Tarku it'amil masakin min asbabi dukhulin nar, idan aka daina ciyar da talakawa to wannan hanya ce da take nuna an ta san mahuta. Don mutumin da kaga bai da sha'awar ciyar da talaka, to babu shakka yana da alamar ba dan aljanna ba. Allah ka tsare mu. Wannan zaka gani karara a suratul Muddathir wajen karshenta, ma salakakum fi saqar, ana tambayan yan wuta ya aka yi kuka shiga wuta, kaji amsar da zasu bayar da kansu, qalu lam nakum minal musallin, ba ma cikin masu sallah, wa lam nakum nut'imul miskin, ba ma ciyar da talaka, wa kunna nakhudu ma al-kha'idin, wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin. Sai Allah ya ce mai fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, kaga kenan mutumin da duk bai ciyar da talaka ceton mai ceto ba zai amfani shi ba a lahira, saboda Allah ya kirga masu wannan laifin, da wanda baya sallah, da wanda baya ciyar da talaka, da mai shishigi mai kutse ga al'amarin addini, da wanda yake ƙaryata ranar hisabi, wanda bai yarda akwai lahira ba, nan akwai wanda har yanzu bai yarda akwai lahira ba, yana ganin ya mutu shikenan. To shine sai Allah ya hada su gaba daya, sai ya ce fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in. Allah ka tsare mu. Mai Allah ya ce a gaba, huwa yaqulu ويقولون متى هذا الوعد, waɗanda ba su yarda da lahira ba sai suke cewa a'a alƙawarin duniya za ta ƙare yaushe ne, in kuntum sadiqina, in kun zan masu gaskiya ku gaya mana yaushe ne duniya za ta zo ƙarshe. Sai Allah ya bada amsa, ma yanzuruna illa sayhatan wahida. Sai Allah ya bada amsa, kaga su suna tambayar mata yaushe Allah bai ba su wannan amsa ba saboda ya riga ya boye amsar la yujalliha li waqtiha Allah ba zai bayyana lokaci ba saboda ka su sun ce mata hazal wa'du yaushe ne alƙawarin duniya za ta tashi sai Allah ya ce a ga yadda za ta tashi ba ta da wahala tashin duniyar ba shi da wuya a wajen Allah ma yanzuruna illa sayhatan wahida babu abin da mutane suke jira face ƙara daya ƙara ce sau daya ta akuzuhum za ta kama duk inda dan adam yake wa hum yafsimuna a lokacin da mutane suke hada-hada kaga kenan babu ma wanda yake tsammanin duniya za ta kare a lokacin duniya za ta kare shi yasa Allah yace a lokacin da mutane ke hada-hada ai idan ka san duniya za ta tashi a yau wallahi ba za ka je kasuwa ba sai Allah yace hum yafsimun alamar ma za a tashi duniya za ta kare a yau babu wanda zai sani sai Allah saboda haka guda ɗaya ce karar kuma za ta kama kowa Allah ya ce ta'khuzuhum Allah za ta kama duk duniya wa hum yaqsimuna a lokacin da mutane suke hada-hada fala alamata lahum ba ta da wata alama lokacin da mutane suke husuma yaqtasimuna fi amri dunya ana hada-hada min albay'i wash-shira ana ta cinikayya wani yana sayarwa wani yana saya wai takallamuna fil majalisi wasu sun tafi wurin hira ana zaune ana tattaunawa wal aswaqi wasu suna kasuwa kuma wannan sai ya dace da hadisin manzon Allah domin akwai hadisin Abu Huraira sahabbai da suka rawaito hadisin kamar mutum uku ne wannan riwaya ta Abu Huraira ta fi inganci annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala taquman as-sa'atu sa'ar karshe za ta tsaya wa qad nashara ar-rajulani sawbahuma bainahuma mutun ne ya tafi kasuwa yana so zai sayi jallabiya zai sayi tufafi mai sai da tufafi ya bude tufafin kai kuma ka daga kana dubawa ana ciniki wannan launin kake so ko ba shi ba wannan kira kake so ko wani wannan sakar kake so ko wani nawa kudin manzon Allah yace ana wannan ciniki kawai sai ƙara ta bayyana manzon Allah yace fala ya tabaya anihi ba su gama maganar cinikin ba ba za su ƙarasa ba ƙarar tana tabbata mai sayarwa bai ce na sayar maka ba mai saya bai ce na saya ba manzon Allah yace kuma wala yatwiyanihi ba su ma nade kayan ba ai kaga inda a ce an baka dama a matsayinka na mai shago tunda ka ji ƙarar tashin duniya sai ka ce bari in nada dealer ba mamaki a lahira ma za a ci gaba to bai ma nade dealer ba in ji manzon Allah wala yatwiyanihi bai ma nade ba sai annabi ya sake bada misali wannan misali yake nuna maka zai zo ne kwatsam kamar yadda Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani bal ta'tihim bagta Allah annabi ya ce wala taqumanna sa'atu sa'ar karshe za ta tsaya wa kadin sarafa ar-rajulu bi labani likhatihi mutun ne yana da awakai ya tafi ya tatsa nonan awakan ya samu madara madaran yana hannunsa fala yat'amuhu bai iya daga madaran ya kwankwada ba sai ga ƙarar ta faru kuma shikenan kwanansa ya ƙare sai manzon Allah ya bada misali na uku wala taqumanna sa'atu wa huwa yulitu haubahu sa'ar karshe za ta tsaya a lokacin da mutum ya je tona rami don larabawa sukan tona rami a gefen rafi wanda za a tara ruwa saboda idan raƙuma sun zo su sha saboda ka irin wannan rami idan an tona shi akan yi mai daɗe a yi masa abin da saboda ruwan kar ya tsotse manzon Allah ya ce to mutum ne ya tona irin wannan ruwa saboda raƙumansa ya gama tonawa ga raƙuman za su gangaro fala yasqi fihi bai iya shayar da raƙumi guda ba sai ga ƙara ta bayyana don haka kwanansa ya ƙare manzon Allah ya ce wala taqumanna sa'atu sa'ar ƙarshe za ta tsaya wa qad rafa'a akulatahu kai ne an kawo ma abinci ka guturo loma ka daga gashi zaka sa a baki manzon Allah yace fala ya ta'amha kafin ka sa a bakin wannan karar ta karshen duniya ta tabbata manzon Allah yace to ba za ka sa wannan lomar a bakin ka ba saboda haka ba za ka ci abincin ba kwanan ka ya kare wannan hadisin na Abu Huraira yana sahih Bukhari babu khurujin nar yana hadisi na 7120 haka nan sahihu Muslim yana babu idza tawajahal muslimani bi sayfihima hadisi na 157 kaga kenan Allah ya tabbatar mana ba wai muhimmin abu shine mu san ranan lokaci da ya rage ba Allah ya koye yawan shekaru da suka rage ma duniya bai gaya ma kowa ba muhimmin abu shine ta same ka da shiri Allah ka samu shiriya kafin zuwanta me Allah yace a gaba فلا يستطيعون توصية بذا سي بر وسيا با idan har karar ta tabbata ba ka da ma lokacin da zaka iya barin wasiya ka ga ya ma wani da Allah ina barin wasiya idan na mutu in ka je gida ayi kaza Allah yace wala ila ahlihi yarji'una ba ma za su iya komawa gidajensu ba saboda haka idan aka yi wannan aka ji wannan kara na karshen duniya babu wanda zai koma gida idan kara ta same ka kana office to daga nan sai dai ka tashi a kiyama idan kara ta same ka kana kasuwa haka ne wanda kara ta same shi yana gona ba zai koma gida ba Allah madaukaki yace wala ila ahlihi yarji'un komawa gida ga iyalai ma ba za su yi ba to hadisin Abdullah ibn Amr yazo da bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullah ibn Amr yana da tsawo shi ma yazo da bayani irin hadisin Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma yunfaku fi suri za a yi busa cikin kaho fala yasma'uhu ahadun babu wanda zai ji wannan busar illa asgalitan face ya karkata kansa saboda sauraro kaga kenan duk wani dan adam zai ji wa rafa'a litan mutun zai karkatar da kansa kuma zai daga kai kaga tunda an ce za a daga kai karar za ta zo daga sararin samaniya ne karar da za ta dalilin tashin duniya wannan karan za a ji ta ne daga sama wannan ya zo ta bayanin manzon Allah to sai yazo da hadisi irin na Abu Huraira kamar yanda Abu Huraira ya bayyana idan aka ce wannan kara ta tabbata to take mutane suke mutuwa babu wanda zai iya komawa gida kamar yanda Allah subhanahu wataala ya faɗa to anan sai manzon Allah ya ce summa yursilullahu aw yunzilullahu mataran idan aka yi wannan karar duniya ta zo karshe babu sauran mai rai Allah zai saukar da ruwan sama shi wannan ruwan saman da Allah zai saukar ka annahu tillu wannan ya zo a wannan riwaya ta Abdullah ibn Amr yace ka annahu tallu wato kamar raba yanda ka san raba haka wannan ruwa zai zo saboda haka ita raba kamar yayyafi ne ruwa ne mara karfi wanda zai sauka to annabi ya bayyana wannan ruwan da za a yi kamar irin ruwan da ake yin sa a karshen dare mina rutuba wanda shi ake kira raba fa tasbutu minhu ajsadul adam wa fatunbitu minhu ajsadun nasi dalilin wannan raba sai jikin mutane ya tsuro mutane za su tsuro kamar yanda kasan tsuro yana fitowa daga ƙasa summa yunfahu fihi ukhra sannan sai a sake busa na biyu inji manzon Allah fa idahum qiyamun yanzurun da zaran an yi busa na biyu sai ga mutane gaba ɗaya sun mimmike suna kallo suna jiran hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala thumma yuqalu idan aka yi busa na biyun nan za a rika cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane halumma ila rabbikum ku zo zuwa ga Allah mahaliccinku ya ku mutane ku zo zuwa ga mahaliccinku za a yi ta wannan kira za ka ga mutane na fitowa daga kaburbura suna fitowa kuma wannan mai kiran yana cewa waqifuhum innahum mas'ulun ku tsatsai da su za a musu tambaya kafin kowa ya je makomarsa. Wannan hadisin yana sahihu Muslim, babun fi khurujid dajjal, riwayar Abdullah bin Amr, hadisi na 2940. Kaga Allah ya bayyana mana busa na farko, to sai ya kawo busa na biyu kuma. Wa nufika fi suri, za a sake busa cikin kaho. Kaga an samu busa biyu kenan. Fa idahum min al-ajdati, sai gashi mutane na fitowa daga kaburbura. Idan aka ce al-ajdafu, ma'anarsa al-qubur. Wannan kalmar ta zo sau uku a cikin Al-Qur'ani, misali a suratul Ma'arij. In ka dubi suratul Ma'arij aya ta 43, yawma yakhrujuna min al-ajdafi. Yawma yakhrujuna min al-ajdafi sira'an. Ranar da mutane suke fitowa daga kaburbura da sauri. Saboda haka idan aka ce me ma'anar yansilun da yazo a suratu Yasin, al-Imam az-Zajjaj yace yansilun shine Allah ya fassara a suratul Ma'arij. Yakhrujuna min al-ajdafi sira'an, mutane za su fito daga kaburbura da gudu, suna gudu. Ka annahum ila nusbin yufidun, kaga kenan yana gwada cewar ba wai a hankali mutane ke fitowa daga kabari ba, a guje ne, za a fito da gudu saboda amsa kiran Allah subhanahu wataala. In ka dawo suratul Qamar aya ta 7, Allah yake yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir, mutane za su fito daga kaburbura kamar fari da suke warwatsuwa. Yanda ka san idan aka yi ruwan farko zaka ga kwari na fitowa daga ƙasa, ko da wuta ce zaka ga kwaron nan ya dushe ta ya fada. Wannan misali ne na yadda mutane za su fito daga kaburbura a ranar tashin kiyama. Mutane za su fito ne a firgice, za su fito a razane, a cikin tashin hankali. Allah ka saba mu bane. Me suke cewa? Kalu za ka ji suna cewa ya wailana, kai canmu, man ba'asana min marqadina, waye ta da mu daga makwancinmu. Wannan ya nuna cewar idan mutum ya mutu ya san ya mutu, matattu sun san sun mutu. Kaga da aka tada suke ce a waye ta da mu daga makwancinmu, ashe sun san suna mace. Kuma duk wanda ya tashi da irin wannan kalma, to babu shakka ya tashi da nadama. Hadha ma wa'ada ar-rahmanu, wannan shine abinda Allah mai rahama yayi alƙawarin sa. Wa sadaqal mursalun, kuma manzanni sun yi gaskiya. Wannan shi yake nuna cewa daga cikin mutane waɗanda za su fito daga kaburbura da yawa za su fito ne a razane, a firgice. Amma karka ɗauka kowa ne, a'a babu. Al-abrar, mutanen kirki ba sa fitowa daga kaburbura a cikin razana. Wannan zaka gani a cikin Al-Qur'ani a wurare daban-daban, kamar misali a suratul Anbiya aya ta 103, la yahzunuhumul faza'ul akbaru wa tatalaqahumul mala'ika. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul mala'ikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Allah yace wannan firgita mafi girma. Saboda haka da wani zai tambaye ka wace firgita ce mafi girma a halittar Allah, ka gaya masa ranar tashin kiyama. Wannan shi ne ake kira al-faza'ul akbar, mafi girman razana, mafi girman tashin hankali shi ne lokacin da mutane za su fito daga kabari. To amma muminai fa, Allah ya ce la yahzunuhum, la yahzunuhum, ba su samun bakin ciki, ba su samun damuwa. Kai ba ma haka ba, kana fitowa daga kabarin sai ka tarar da mala'ika yana jiranka. Kana fitowa sai mala'ika ya ce haza yawmukum allazi kuntum tu'adu, ka ga ranar aljanna kenan, yau ne. Ka ɗan yi haƙuri, tsayuwar ba daɗewa, sai ka tafi kawai. Allah ka samu ne. Saboda haka mutanen ƙware ba su da wannan tashin hankali. Wannan ka dubi tafsirin Abubakar al-Jazairi, inda yake fassara wannan aya, ya ce inda nafkatus saniya, wannan yana aukuwa ne a busa ta biyu. Nafkatul ba'asi, wannan busa ta biyu ita ce ake kiran busar tashi daga mutuwa. Fa innahum yaqumuna min quburihim, a lokacin muminai ke fitowa daga kaburbura aminina gairu khaifina suna da amana ba su da tsoro in ka dawo suratul hadid nan ma Allah ya tabbatar mana da wannan albishir aya ta 12 Allah yake yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim mu'mini da mu'mina idan sun fito daga kabari wallahi jikin su haske yake daman su haske hagun su haske nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim ta gaban su da daman su mai Allah yake ce musu bushrakumul yawm albishirunku a yau kaga wannan shi ya nuna abinda mala'iku suke gaya musu tatalaqahumul mala'ikatu hadha yawmukumul ladzi kuntum tu'adun anan kuma Allah yace bushrakumul yawma jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha sai Allah yace zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo mai girma Allah ka samu dace da shi mai aya ta gaba
in kanat al-aswahatan واحدة فالله جميع لدينا محضرون
الله ما دوكي يتشي إن كانت إلا صيحة واحدة أي باتا زما فاتشي آرا ليتك فإذا هم جميع لدينا محضرون سيغا سنن غباة ينسو سنهلر تأغريب غباة ين أدم دا أنيوان نن آرا ليتك الله يتشي تو دك ين أدم زاسو هدوها غباهم kaga wannan ya gwada maka babu abin da ke da wahala ga Allah wannan sura in ka dubi yanda Allah ya jera bayanin nan kai ka gane busa guda biyu ne busa ta farko ta mutuwa ne ita ce Allah ya fara kawo mana akan saiha ta farko da ya kawo saiha ta biyu fa sai ya ce fa idahum jami'ul ladaina muhdarun sai ga su gaba dayan su masu halarta a gaban mu in ka dubi fathul bari a fathul bari mujallal 11 shafin 377 ibnu hajjar yake cewa qad sabata fi sahihi muslim kamar yadda muka karanta hadisin al-imam muslim riwayar abdullah bin amr wannan hadisin ya tabbata annahuma nafkhatani a cikin wannan hadisin na abdullah bin amr annabi ya tabbatar busa biyu ne kawai za a yi a ƙarshen duniya ƙara sau biyu ne zai tabbata a ƙarshen duniya ƙara ta farko ta ƙarewar duniya ƙara ta biyu ta farkon lahira wallazi zahara fil qur'an kuma abinda ya nuna ya bayyana cikin alqur'ani kenan anna israfila yunfiqu fi suri marratayn mala'ika israfilu shi yake busa kaho sau nawa zai busa alqur'ani ya nuna cewa sau biyu ne al'ula yahsul biha sa'aku idan yayi busa na farko to wannan busan mutuwa ne gaba daya illa man sha Allah wasaniya idan ya sake busa na biyu yahsul bihal ba'thu adalilin wannan sai mutane su tashi daga kaburbura to wannan fahimta ita ce mafi inganci ita ce zaka samu a suratul yasin kuma ita ce Allah ya kawo bayaninta a suratul zumar domin a suratul zumar aya ta 68 Allah ya ce wa nufiqa fi suri فصائق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله kaga ya fadi na farko idan akai busa cikin kaho duk wanda ke sama da ƙasa zai mutu sai wanda Allah ya nufa sai wanda Allah bai yi nufin zai mutu ba shine kadai ba zai mutu ba to sai Allah yake me thumma nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun sai a sake busa a wannan kahon ashe kaga kahon da akai busan farko shi din ne da za a sake busa da shi busa na biyu domin cewar Allah thumma nufiqa fihi kaga kenan asuri na fari din wa nufiqa fi suri yace thumma nufiqa fihi kaga ya gwada cewa kaho daya ne ake busa idan an yi busa na farko duniya ta kare idan an yi busa na biyu kiyama ta tsaya shi yasa Allah yace fa idahum qiyamun yanzurun to wannan karar busan da mala'ika israfilu yake yi karan shine Allah ya kira shi as-saiha a suratul yasin as-saiha amma ba suna ɗaya ya samu ba kamar misali in ka dawo suratul nazi'ati Allah ya kira shi da ya kira busar farko yace an-nafkha busa na biyu Allah ya kira shi ar-radifa shine yace yawma tarjufu ar-rajifa tatba'uha ar-radifa kaga inda Allah ya ba mu kowanne suna a suratul yasin Allah ya kira shi da sayha tsawa ce ƙara ce sannan da aka a suratul naziati Allah ya ce ar-rajifa mai girgiza saboda wannan ƙara tana girgiza halitun Allah sannan kuma Allah ya kira ƙara ta biyu da suna ar-radifa ar-radifa ma'anarta mai biyo baya saboda da an yi wannan ƙara ta farko to abin da ke tsakanin su wannan iko ne na Allah kadai halitu ba su nan saboda ka sai wannan ƙara ta biyu ta zo kafin nan za a ci gaba da rayuwa a wannan tsakanin ne Allah madaukaki yake tambaya limanil mulkul yawma yau kuma waye mai mulki baya ga cewar babu sauran halittun Allah gaba ɗaya an mutu illa man sha Allahu akwai wanda Allah bai kaddara su mutu ba babu shakka ta wannan tsakanin Allah ke tambaya wake da mulki a yau sai Allah ya ba mu kansa amsa yace lillahi alwahidul qahhar akwai hadisi da suka zo da bayani akan cewar busan nan guda biyu ne mun kawo hadisin Abu Huraira mun kawo hadisin Abdullah ibn Amr hadisin Abu Huraira riwaya ta biyu ya tabbatar da busan da za a yi guda biyu ne yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bainan nafqataini 40 manzon Allah ya faɗi haka manzon Allah ya ce tsakanin busa biyu a shekara guda biyu ne tsakanin busar kaho biyu 40 ne sai sahabbai suka ce almajiran Abu Huraira suka ce ya Abu Huraira 40 yawman kana nufin kwana 40 Abu Huraira ya ce abaitu naqin ba da amsa qalu suka ce 40 shaharan ko kana nufin wata 40 qalu sai ya ce abaitu naqin ba da amsa qalu suka ce 40 sana kana nufin shekara 40 qalu sai ya ce abaitu naqin ba da amsa Abu Huraira ya ki fada shi dai yace annabi ya ce tsakanin busan farko da na biyu 40 ne sai Abu Huraira ya ci gaba da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce summa yunzilullahu minas sama'i ma'an sai Allah ya saukar da wani ruwa daga sama to wannan riwaya ta Abu Huraira sai ta bambanta da wancan riwaya da muka karanta ta Abdullah ibn Amr dan a wannan riwaya yace fayambutuna kama yambutul baqlu mutane za su rika toho kamar yadda duma ke toho kala yake cewa walaysa minal insani shay'un illa yabla duk wani abin da yake jikin dan adam idan dan adam ya mutu yana rubewa idan aka ce mutum ya mutu sassan jikinsa suna rubewa illa abman wahidan sai dai kashi daya shine ake kira ajabuz zambi kashin da yake karshen wato kasan bayan dan adam shine kashi na karshen kasusuwan gadan baya wannan shi ake kira ajabuz zambi wa minhu yurakkabu alkhalqu yawm alqiyama wannan kashin ba zai taba rubewa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga wannan kashin ne za a dora halittar dan adam a ranar tashin kiyama saboda kashi zai zama kamar iri daga wannan ne wato dan adam zai tsuro wannan hadisin yana sahih al-bukhari kitabut tafsir inda yake fassara ayatu suratul zumar ya kawo shi kuma ababu ma yunfaqu fi suri yawma yunfaqu fi suri fata'tuna afwaja inda yake fassara wato amma in ka dubi hadisi na 1935 hadisin yana sahihu muslim babu ma bainan nafqataini hadisi na 1954 kaga wannan ya tabbatar hadisin muttafaqun alai manzon Allah ya tabbatar da cewa busa biyu ne busan farko sai kuma na biyu annabi ya ce tsakanin busa biyu dinnan 40 ne amma Abu Huraira ya ke bayyana cin shekara 40 wata 40 kwana 40 ko me ake nufi in ka dubi sharhun Nawawi ala sahih Muslim a mujallal na 9 shafi na 343 al-Imam Nawawi yace ja'at mufassara min riwayati ghairihi Abu Huraira ya ki fassarawa amma an samu sahabin da ya fassara wani sahabi kuma ba riwaya ta al-Imam Muslim ba ya fassara dadewar da za a samu a tsakanin busa na farko da busa na biyu 40 sanatan shekara 40 ne saboda ka tsakanin duniya da lahira tazaran shekara 40 ne don haka wannan kashi da yake jikin dan adam akwai riwayar da tazo da manzon Allah yake cewa kullu ibni adama ya'kuluhu turabu duk jikin dan adam kasa na cin sa To sai manzon Allah ya ce illa ajabuz zanbi, sai dai kashi na ƙarshen gadan bayansa, minhu khuliqa, da wannan kashin aka halicce ka, wa fihi yurakkabu, kuma da akan wannan kashin za a dora halittar ka a ranar tashin kiyama. Wannan riwayar ita ma ta inganta daga manzon Allah, tana sahihun Nasa'i hadisi na 2077 da kuma sahihul Jami' hadisi na 4508. Kaga wannan ya tabbatar Allah ya halicci kowane dan adam, akwai iri na halittar dan adam. Kamar yadda ka san, in ka tafi gona zaka yi shuka, zaka je da iri ka watsa, duk amfanin da aka samu karkashin wannan iri ne. Saboda haka duk wani dan adam da ka sani akwai kwayar halittarsa. Wannan hadisin shi ya tabbatar mana da haka. Wannan kwayar halittar a kanta aka gina ka a nan, in kuma ka mutu duk jikinka zai rube, amma wannan kwayar halittar ba za ta canza ba. Ba za ta rube ba. Manzon Allah ya ce da a kanta ne za a dora ginin sabuwar halittar ka a ranar kiyama. Akwai riwaya da ta zo kuma har yanzu wanda manzon Allah yake cewa inna fil insani azman, a jikin dan adam akwai wani kashi, la ta'kuluhu al-ardu, sai manzon Allah ya ce kasa ba ta cin wannan kashin abadan, inji manzon Allah. Fihi yurakkabu yawmal qiyama, wannan kashin a kansa ne za a dora halittar mutum a ranar kiyama. Qalu, sai sahabbai suka ce ayyu azmin huwa ya rasulullah, wani kashi kenan? Sai manzon Allah ya bada amsa ajabul zanabi, manzon Allah ya ce shine kashin da yake karshen gadan bayan dan adam. Rawahul Bukhari wa Muslim, wannan riwayar ita ma muttafaqun alaiha. Ya zo a babu ma bainan nafkatain na al-Imam Muslim, hadisi na 2955. Kullu ibni adama ya akuluhu turabu, duk wani abu da ke jikin dan adam kasa za ta ci shi. Sai manzon Allah ya ce illa ajabuz zanabi, sai dai kashin da yake karshen gadan bayan dan adam. Wannan kashi da yake karshen gadan bayan dan adam kasa ba ta cin sa. Khuliqa, yace minhu khuliqa wa fihi yurakkabu, daga wannan kashin aka fara halittar dan adam, kuma akan wannan kashin za a dora halittar dan adam a ranar tashin kiyama. Wannan riwayar mata inganta, tana sahihu targhib, hadisi na 3574. In ka dubi Fathul Bari, Ibn Hajar a mujallal na 11 shafi 370 ya kawo hadisin al-Imam al-Baihaqi, da ya kawo hadisin sai Ibn Hajar ya ce bi sanadin qawiyyin, wannan hadisin isnadinsa yana da ƙarfi. An ibni mas'udin mawqufa, wannan hadisin ya zo daga Abdullah ibn Mas'ud, amma bai isa ga manzon Allah ba. Amma ba shakka Abdullah ibn Mas'ud ya faɗi wannan magana. Ka san ku Abdullah ibn Mas'ud ko a zamanin annabi yana cikin malamai, babban sahabi ne. Abdullah ibn Mas'ud ya ce taqumu sa'atu ala shararin nasi, sa'ar ƙarshe za ta tsaya ne akan mafi sharrin mutane. Allah ka saba mu bane. Summa yanfuhu malakun fi suri, daidai lokacin da mala'ika zai busa cikin kaho. A wannan lokaci babu mutanen kirki a duniya, mutanen banza ne. Wasuru qarnun, sai Abdullah ibn Mas'ud ya fassara ya ce asuru da kaji Allah ya faɗa wani kaho ne. Shi wannan kahon baina sama'i wal ardi, yana tsakanin sama da ƙasa. Wannan kaho baya nan duniya, kahon yana nan, Allah ya halicce shi ya ba ma wannan mala'ika. Fala yabqa khalqun fis samawati wal ardi illa mata, da zaran mala'ika ya busa wannan kaho, duk wata halitta da take sama da ƙasa za ta mutu. Illa ma sha rabbuka, sai dai akwai abin da Allah ya riga ya nufi. Wadanda Allah ya nufi ba za su mutu ba, ba za su mutu ba. Sai Abdullah ibn Mas'ud ya ce thumma yakunu bainan nafqataini ma sha Allahu an yakuna, a tsakanin busa biyu din nan za a samu tsawon lokaci wanda Allah kadai ya barwa kansa sani. Thumma yursilu Allahu ma'an min tahtil arshi, Allah zai sako wani ruwan sama daga ƙarƙashin al'arshi. Shi wannan ruwan sama maniyan kamaniyyir rijali, yace wannan ruwan saman maniyyi ne, sai yace kamar maniyyin maza, wato ruwan sama yana da kauri. Wa laysa min bani adama khalqun fil ardi, idan aka saukar da wannan ruwan babu wani dan adam da yake cikin ƙasa. Illa minhu shay'un, dama can akwai ragowar halittansa, wannan kwayar halittar da take ƙasa. فتنبت جسمانهم ولهمانهم sai kaga jikin mutane na tsuro kamar yanda ka san shuka ke fitowa nama yana tsuro min zalikal ma'i saboda wannan ruwan saman da aka yi mai kauri kama tumbitul ardu min asara kamar yanda ka san ƙasa take fitar da shuka idan an samu ƙasa mai dausayi bayan abdullahi bin masud ya faɗi wannan sai ya karanta aya ta 9 ta suratul fatir wallahu allazi arsala riyaha fatufiru sahaban فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها الله شين وانده كي أيكو إسكا وانده إسكا تكي كورة جرججي هدري سي الله يتي سي مكورة وانده هدري مشاير دم تتشير كسا دروا فأحيينا به الأرض بعد موتها كاغا مرايك كسا أباين تاموتو دا الله يفت وانده سي يتي كذلك النشور kamar haka tashi a kiyama zai kasance tunda Allah ya ce kazalika wallahi ya nuna cewar misali iri guda ne yanda kaga shuka ke tsirowa haka dan adam zai tsiro a ranar tashin kiyama wannan yazo a cikin alqur'ani yazo ta bayanin Allah tabaraka wa ta'ala thumma yaqulu malakun baina sama'i wal ardi Abdullah ibn Mas'ud yace to sai wani mala'ika ya tsaya a tsakanin sama da ƙasa فَيَنْفُخُ فِيهِ وَنَمَّ مَلَائِكَةٌ زَيْ سَاكِ بُوسَا فَتَنْطَلِقُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَى جَسَدِهَا wato wadannan jukuna sun riga sun yi tsiro amma sun tsiro babu rai a lokacin da wannan mala'ika yayi busa sai rayuka su rika tahowa suna shiga cikin wadannan jukuna fatadkhulu fihi rai zai taho daga inda Allah ya aje shi sai kaga ya shiga jikin wannan wanda ya tsiro wannan rai yazo ya shiga jikin wannan rai yazo ya shiga jikin wannan Abdullahi ibn Mas'ud yace summa yaqumuna sai kaga mutane suna miƙewa fa yahyauna hayyata rajulin wahidin za su rayu wato kamar rayuwar mutum daya qiyaman li rabbil alamin saboda tsayuwa ga Allah mahaliccin talikai wannan bayani na Abdullahi ibn Mas'ud bai jingina shiga manzon Allah ba bai jingina shiga manzon Allah ba amma hadisi ne wanda ya inganta kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa yana Fathul Bari yana littafin al-Imam al-Baihaqi kuma yana kitabul musannaf na Ibn Abi Shayba mujallad na 21 shafin 283 yana al-Mustadrak al-Imam al-Hakim zaka gani a mujallad na 4 shafin 496 wato matsala aka samu idan kana duba littafin aqida zaka tarar da cewa an samu sabani a tsakanin malaman sunna shin busa da za a yi a kaho a ƙarshen duniya guda nawa ne waɗanda suka tabbatar busan da za a yi guda biyu ne sune mafi yawan malaman hadisi kaga akwai al-Imam al-Qurtubi ma a littafin sa at-Tazkira ga Ibn Hajar da ya kawo bayanin sa a cikin Fathul Bari a mutallal na 11 shafin 369 malaman hadisi mafi yawa suna rinjayar da wannan fahimta akan cewa busa biyu ne kamar yadda ayoyin nan suka bayani ga su ga aya ta suratul Yasin da muka karanta to amma duk da haka akwai malaman da suke ganin busan da za a yi guda uku ne akwai manyan malamai waɗanda suke ganin busa uku za a yi a ƙarshen duniya na ɗaya ana kiranta annafhatul faza'i sun ɗauki wannan busa na farko shine busan razana wannan abin da yasa aka kira shi busan razana saboda duk mutane za su hankalin su zai tashi sannan za a sake busa wannan busa na biyu suna kiran shi nafkatu sa'aqi shine busan da idan an yi mutane za su mutu wa nafkatul ba'si sannan za a sake busa na uku idan an yi wannan busa na uku shine mutane za su fito daga kaburbura to kaga busa uku kenan busa na farko na razana ai abin da yasa Allah ya ce razana ba mutuwa bace amma idan aka kira busa da cewa as-sa'iqu fasa'iqa man fi samawati kaga wannan busa yana gwada cewa busa ne na mutuwa don haka ashe busan farko na tada hankali ne busa na biyu na mutuwa ne busa na uku na tashi ne to akwai ibnul arabi daga cikin waɗanda ke da wannan fahimta da kuma ibnu taymiya yana ganin busa guda uku ne za a yi zaka gani bayanin sa a cikin Majmu'u Fatawa yana mujallal na hudu shafin 260 hakanan Ibn Kasir bayanin sa yana al-bidayatu an-nihayatu fil fitan wal malahim littafin da ya rubuta na alamomin tashin kiyama yana juz'i na farko shafin 253 akwai al-Imam Safarini wanda yake da littafin Lawami'ul Anwar al-Bahiyya yana mujallal na shafin 161 me hujjar da ta sa suke cewa busa sau uku ne suna kafa hujja da aya ta 87 ta suratul Naml wa yawma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah sai Allah ya ce wa kullun atahu dakhiri suna karawa da wannan aya ita take nuna cewa annafkatul ula ita ce nafkatul faza'i Allah bai ce za a mutu ba Allah yake fa fazi'a halittun sama da ƙasa za su razana to sannan suna amfani da wani hadisi kuma wanda yazo ta riwayar Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yunfaku fi suri salasu nafaqatin za a yi busa sau uku ne a cikin kaho amma wannan hadisin bai inganta ba don haka Ibn Hajar ya kawo dalilan a cikin Fathul Bari da kuma al-Imam al-Baihaqi kamar misali a Fathul Bari zaka gani a babu nafkin suri yana mujallal na 11 shafi na 369 Ibn Hajar ya kawo dalilan duka yake nuna cewa ba su inganta ba abinda ya inganta shine busa guda biyu ne kamar misali Ibn Hazmi kamar yana cewa busan sun kai hudu in ka dubi littafin sa al-Muhalla nafkhatu imata akwai busa na mutuwa yace wa thaniya na biyu fa nafkhatu ihya'in busa na rayarwa sai yace to na uku fa nafkhatu faza'in busa ta razana sai yace wannan busa ta razana ita ce wanda bayan mutane an ba da ransu kenan Allah zai sake wani busa sai yace busa ta hudu nafkhatu ifaqatin min zalikal gashi lokacin da aka yi busa na razana kowa zai razana to za a sake wani busa wanda zai kwantar da hankalin mutane to shi ne Ibn Hajar ya ce wa hadha allazi zakarahu wannan abinda Ibn Hazm ya faɗa babu ma dalilinsa wa bihin min alhadith babu hujjansa ta hadisin manzon Allah yace bal abinda ya tabbata huma nafkatani busa guda biyu ne faqat busa da za a yi a ƙarshen duniya guda biyu ne al'ula ya mutu biha kullu man kana hayyan idan aka yi busa na farko duk mai rai zai mutu wa yughsha ala man lam yamut mimman istathna Allah waɗanda Allah ya ce ba za su mutu ba su ma za su suma saboda haka babu wani mai hankali a tsakanin busan farko da na biyu idan aka yi busa na farko mai mutuwa zai mutu akwai waɗanda Allah ya sa ba za su mutu ba amma su kansu ko da shike ba su mutu ba yughsha alaihim za su suma yughsha ala man lam yamut mimman istathna Allah to can sai a sake busa na biyu idan an yi busa na biyu fa ya ishu biha man mata wanda ya riga ya mutu to zai tashi da rai wa yufiqu biha man gushiya alai wanda dama ba mutuwa yayi ba su ma yayi shi ma zai farfado so kaga kenan wannan busa na biyu shine na rayarwa to Allah madaukaki da ya bayyana mana wannan sai kawo aya ta karshe yace
salatu wa salam
فاليوم لا تظلم شيء نفس شيئا الله مدوكاكي يتي فاليوم لا تظلم نفس شيئا ايو كاغا كينان باي ان يبوسا ان بيو متاني سون تاشي ان شاء الله يتي ا wannan rana babu wani rai da za a cutar da shi la tuzlamu nafsun shay'an babu wani rai da za a cuce shi wani abu a wannan rana saboda ka ya nuna maka hatta kafiri in ka cuci kafiri wallahi sai Allah ya karba mar haƙi don Allah ya ce nafsun kaga ya kawo shi da nukura wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun kuma ba za a saka muku da wani abu ba face abinda kuka kasance kuna aikatawa wannan ya nuna cewa zalunci ya ƙare wannan ita ce kalmar Allah a ranar hisabi zalunci ya ƙare kuma duk mutumin da ya zalunci wallahi ya sani a ranar sai Allah ya karba wannan yazo ta ayoyi da yawa a cikin alqur'ani kamar misali aya ta 47 ta suratul anbiya wa nadbaul mawazin alqist yawm alqiyama mai Allah yake fala tuzlamu nafsun shay'a babu wani rai da za a cuce shi komai sai Allah yake wa in kana misqalu misqala habatin min khardali da a ce zaluncin da zaka yi bai wuce gwargwadon kwayar komayya ba ataina biha wa kafa bina hasibi komi kankantan zalunci sai Allah ya kawo shi a filin hisabi a suratul kahf aya ta 49 wa ubi alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitabi la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha dan adam da kansa yake cewa kai wannan wani irin littafi ne ya kididdige komi duk abin da ka sani yana rubuce a littafi shine sai Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira sun tarar da duk abin da suka aikata gashi nan a halarci nan ma a ƙarshen ayan Allah ya ce wala yazlimu rabbuka ahada Allah ba zai cuci kowa ba in ka dawo suratul nisa'i aya ta 40 inna Allah la yazlimu misqala zarra wa in taku hasanatan yudaifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima a suratul luqman aya ta 16 luqman yake ce ma dansa ya bunayya innaha in taku misqala habatin min khardali fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah komi kankantar aikin dan adam Allah zai kawo shi a ranar kiyama Allah ce inna Allah latifun khabir saboda haka yasa duk abin da mutum ya aikata zai tarar da shi a ranar tashin kiyama Allah madaukaki ba zai kyale zalunci ba Allah bai barin dan wuta ya shiga wuta ko dan aljanna ya tafi aljanna alhali akwai hakkoki a tsakaninsu idan kafiri ya cuci musulmi sai an sa kamar idan musulmi ya cuci kafiri sai an sa kamar haka manzon Allah ya tabbatar mana wanda hadisi ya inganta zaka ganshi a silsilatu sahiha a mujallal nashid shafi na 303 zaka gani a takharijul dilalil janna hadisi 514 yana sahihut targhib hadisi 3608 yana silsilatu sahiha a mujallal na 7 shafi 757 musamman ibnu al-qayyim al-jawziya ya rubuta litafi yake sharhi game da wannan mas'ala a litafin sa as-sawa'iqul mursala in ka dubi shafi na 489 game da hadarin zalunci ga dan adam a ranar tashin kiyama saboda ka mu kiyaye zalunci kafin mutuwar mu saboda Allah ba zai kyale ba sai yayi hisabi a tsakanin bayi babu shakka Allah ka gafarta mana kurakurai Allah ka kyauta ƙarshen mu akwai wanda ya rubuta tambaya a jiya yace ita yasin an ce zuciyar alqur'ani kuma hadisin bai inganta ba yana da rauni to suratul rahman da ake kira amaryar alqur'ani ko hakan ya dace to na suratul rahman din shi ma hadisin munkarun ne saboda haka shi ma ƙarya ne babu wata amarya a cikin alqur'ani zaka gani a silsilatul da'ifa hadisi na 350 tambayarsa ta ƙarshe yace waƙoƙi da ake yi don begen manzon Allah a harshen larabci kuma gashi an hada da kiɗa ko ya dace akwai littafai da aka rubuta musamman akan kiɗa da waƙa kamar tahrimu alati tarbi in ka dubi shafin 181 abinda yasa bege yake haramta kenan shi annabi Muhammad yana da kyau a yi yabo gare shi ko zamanin manzon Allah akwai wasu sahabbai mawaƙa ne suka yi rera baitoci na yabo ga manzon Allah har ta kai ga Hassan bin Sabit manzon Allah ya ce Allah ya ɗauke jihadin Hassanu sauran sahabbai su je jihadi da takobi amma shi Hassanu Allah ya ce jihadin sa harshe ne kaga saboda Allah ya yarda a yi yabo ga manzon Allah saboda ka hatta a zamanin annabi akwai waɗanda ba su da wani aiki face ya goga annabi Muhammad idan mawaƙa sun ɓata manzon Allah su kuma sai su yi kariya ga manzon Allah to amma matsalar da ake samu su sahabbai sun san darajar annabi Muhammad da yawa mawaƙan yanzu ba su san darajar manzon Allah ba abinda suka sani shine darajan aljihun su ya za su yi wakan da zai ba su kudi saboda haka idan ya san cewa zai kawo wani ganga mai zaki ya hada da shi nan da nan jahilai su rika sayan waka aljihun sa ya cika to da ganga zai sahabbai ba su yi wannan ba saboda haka abinda ake dubawa shine yabon annabi kar a yadda kalmar ta saba ka'ida na biyu kar a samu kida da waka da rawa na uku kar a samu wuce iyaka shine kar a dauki manzon Allah a kai shi matsayin Allah wato ya zamanto an yi yabo ga manzon Allah yanda sahabbai suka yi yabo gare shi ana samun lada saboda haka duk sa'ilin da kaje an hada yabo da kida inda hali ka nisan shi wannan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك